الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 3 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa sadaka wadda alhazzai suke gabatarwa a lokacin da suka dawo daga haji shin tana da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma menene matsayin cewa duk wanda ya dawo daga haji ba zai shiga gida ba ko kuma ba zai fita ba wato sai an yi kwana uku haka ne tambayar ko a takaice shi yin sadaka ga mutumin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi daga haji wannan abu ne wanda yake anso shi a shar'ance amma kuma abinda zamu gane bai kebanta ba da sadaka shi duk mutumin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada masa wata ni'ima daga cikin ni'imominsa to ya zama wajibi akan shi ya gabaci Ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu mai sunan ibada domin tabbatar da godiya akan wannan ni'ima bulaguro na haji ba karamar ni'ima bace daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ka ya dawo da kai cikin iyalin ka lafiya don haka ana buƙatar ka kusance shi da wani aiki mai sunan ibada domin godiya gare shi imma sadaka ko wasu nafilfili ma'ana sallah ko azumi ko wani abu wanda yake mai sunan ibada na daban don haka kuma abinda mutane suka ga yafi musu sauki shine yin sadaka amma wannan sadaka kuma abinda muke so mu gane bayyada cewa a kebance mata wata rana a ce sai ranar uku da dawowar shi daga haji ko kuma ranar sati in yau Allah ya dawo da kai daga haji ba laifi a yau kana iya yanka koma menene in ya kai sa guda in ya kai rakumi 100 zaka iya yankawa bakin gulgudan halinka kai abinci ka raba ma jama'a da sunan godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya muka kaje ka dawo lafiya in baka da halin yanka wani abu duk abinda Allah ya hore maka da shine zaka kusance shi kai sadaka da shi don haka kasancewar shi ya dace mutun yayi amma bai kebanta da sadaka ba duk wani nau'i na ibada kakan iya yi kuma ba laifi kakan iya na hada nau'ika da dama kai sadaka kai azumi kai nafilfili ma'ana salloli waɗanda suke na nafila da sauransu da sunan godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala amma kayyade mata cewa sai ran uku da dawowa ko ran bakwai wannan kuma bayyada cewa saboda duk abinda shari'a bata kayyade shi ba to baya halatta mu kayyade shi domin kayyade wani abu a bashi lokaci ko a bashi zamani ko a bashi sababi ko a bashi guri ko a bashi jinsi ko a bashi adadi wannan ya takaita ga Allah subhanahu wata'ala ko manzansa duk wata ibada wadda Allah bai bata sababi ba manzansa bai bata sababi ba sannan bai bata zamani, bai bata wuri, bai bata kaifiya, bai bata adadi, bai bata jinsi, to wannan bai ya halatta wani ya zo ya bata jinsi. Dan haka kar ka takaita abin ka ce dole sai sadaka. Abinda mutum ya san zai iya na ibada shine zai kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da shi. An gane kuma kasancewar cewa idan mutum ya dawo daga haji ba zai fita daga gida ba sai an kwana uku, wannan shi ma ba shi da asali, illa kasancewar jama'a sukan iya tasowa daga nesa su zo don su ma sannu da zuwa. Maimakon duk wanda ya zo a cewa na bayyana shine mutum ya dan jinkirta wasu gwalgwadon kwanuka wanda har 'yan sannu da zuwa su rage. An gane ku? Maimakon mutum ya zo ta kanas don ya ma barka ya maka murna akan wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka ya zo bai tarar da kai ba, ba dadi. A zo a ce maka wane ya zo baka nan, wane ya zo baka nan, wane ya zo baka nan. To kakan iya zaunawa gwalgwadon kwanukan da har su 'yan sannu da zuwa kenan za su sauke. Amma shi ma bai takaita ba a ce kwana uku. An gane bakin iya abin da za ka iya shi ne za ka yi. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wai shin bayan addu'a akwai wani abu wanda mutum zai iya kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala da shi domin neman biyan bukatunsa? Kwarai da gaske hanya ta neman biyan bukatu hanyoyi ne kamar guda hudu wanda zamu yi tawassuli zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin samun biyan bukatunmu, wanda addu'a ita ce hanya ta farko daga cikin dukkan hanyoyin da bawa zai kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan hanya domin neman biyan bukatunsa. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana haka, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Haka kuma idan ka koma alqur'ani a cike yake da addu'o'i na annabawan Allah subhanahu wa ta'ala akan neman biyan bukatunsu imma na duniya ko kuma na makoma lahira. Haka idan ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan wannan hanya ta addu'a akwai hanya ta biyu, shine kusantar Ubangiji subhanahu wata'ala kai tawassuli da wani aiki wanda yake na ibada. Duk abin da ka san ka aikata shi na ibada ba laifi kakan iya tawassuli da wannan aiki ka nemi biyan bukatunka a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Misali wata bukata ce ka sa gaba, ba laifi sai ka dauki wata sadaka ka bada da sunan Allah ya biya maka wannan bukata taka, ko ka yanka wata dabba kai sadaka da sunan Ubangiji subhanahu wata'ala ya biya maka wannan bukatu naka, ko ka tashi takanas ka je ka ziyarci yan uwanka ko wasu jama'a waɗanda suke na daban yan uwanka muminai domin Allah ya biya maka bukatunka a sanadiyar wannan ziyara da kai. An gane ko? Shine ake kira at-tawassul ila Allah bil a'malis salihah. Na'am. Kama kafa da ayyuka na ƙurai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin wato neman biyan bukatu. To dan haka shine wannan hanya ce daga cikin hanyoyi waɗanda suke na neman biyan bukatu a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, in ma ka daga hannu ka yi addu'a, wanda addu'ar in ma ka yi tawassuli da aikin ka wanda yake na ƙurai, ko ka yi tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala kyawawa da sifofinsa waɗanda suke sun kai matuka a wajen da sifofinsa waɗanda suke maɗaukaka, ko ka yi tawassuli wato da imanin da kai da Ubangiji subhanahu wata'ala da biyayyar da kake masa da ƙaunar da kake ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ko ka yi tawassuli da addu'ar salihin bawa wanda yake rayayye, wanda yake kuma halartacce, wanda yake kuma mai iko akan yi maka addu'a. Wannan duka sun tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da tunanin mutuwa da takaita guri, wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na Abi Huraira Allah ikara masa yadda, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fadar cewa ku yi kokari ku rigayi abubuwa bakwai da ayyuka waɗanda suke na ƙurai. Kamar yadda bayani ya gabata, waɗannan abubuwa bakwai abubuwa ne waɗanda suke ban makawa ɗan adam, in wani bai same shi ba daga cikinsu to wani zai same shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce badiru bil a'amali sab'a, ku yi kokari ku rigayi abubuwa bakwai wato da ayyuka waɗanda suke na ƙurai. Sai ya ce halatan tabiruna illa faqran munsiya, manzon Allah yace ba fa komai kuke jira face talauci wanda yake memantar da mutum ambaton Ubangiji subhanahu wataala. Bayani ya gabata dan adam kasancewar sa duk lokacin da bukatu suka yawaita akan sa to kasa duk fadin ta zata zame masa wato mai kunci. Duk lokacin da aka ce ga wani nauyi akan ka, kai ne in ka fito ruwan sha kake nema, abinci kake nema, kana neman tufafin da zaka sa, kana neman kudaden da zaka biya gidan haya da sauran dawainiya ta yau da gobe, ka buga nan ka buga nan, to irin waɗannan abubuwa in suka taru suka yi ca ga dan adam, to wannan yana mantar da mutum game da ambaton Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan manzon Allah yace hal tantaziruna illa faqran munsiya, ba komai kuke jira face talauci mai mantar da mutum ambaton Ubangijinsa subhanahu wataala. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, in aka ce ambaton Allah subhanahu wataala bai takaita ba akan zikiri wanda yake gudana akan halishi, irin su hailala, irin su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da istighfari da sauransu. Duk wani aiki wanda yake na ibada mai kusantar da bawa ga Ubangiji subhanahu wataala sunan shi zikiri, kamar yadda muka zo da ash-shahid ala zalik qaulullahi subhanahu wataala utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dhikrullahi anan abinda ake nihi ita ce sallah, wanda sallah kwa ita ce ta kunshi dukkan wani nau'i wanda yake na zikiri, ga tsayuwa, ga ruku'u, ga sujada, ga karatun alqur'ani, ga tasbihi, ga salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu. Dan haka in talauci yayi talauci so da yawa zaka ga abubuwa na ibada mutun ya mantar da su, ba komai bai mantar da shi illa wannan talauci da ya mamaye shi. Don haka dai talauci abu ne wanda yake ya kai matuka amuni, wanda ya zama wajibi ko kuma mu ce ya dace ga mumini ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala ya roke shi cewa Allah ya yi masa talauci, saboda in yayi tsanani bala'i ne. Duk abin da zai nisanta ka game da Ubangiji subhanahu wataala ya sha makance tsakaninka da ayyuka waɗanda suke na ibada, to ya kamata ka nemi tsari game da shi. Ga haka manzon Allah yace hal tantaziruna illa faqran munsiya, ba komai ba kuke jira face talauci mai mantar da mutum game da ambaton Ubangijinsa. Sai yace auginan mudigiya ko kuma wato wadata wadda take mai sanya ketare iyaka da shishigi, saboda shi ɗabi'a ta ɗan adam su da yawa in kaga ana zaune lafiya to ba shi da komai, amma duk lokacin da ya ga ya wadatu to a wannan lokaci su da yawa zaka ga mutum ya tada karan hanci, an gane ko, zai ringa ganin cewa duk inda baggaba yana da ikon da zai iya karyawa abinda Allah ya shar'anta masa na ibada, na cewa kai kaza sai ya fara tuzartar da shi, abinda aka ce ya daina kuma sai ya ki dainawa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innal insana layaqa an ra'ahu istaghna, lalle shi jinsi na dan adam Ubangiji ta'ala yace yana shishigi ya ketare iyaka lokacin da yaga kansa ya wadatu. So da yawa idan ka koma baya tarihin wasu waɗanda suka hallaka, ba komai bai hallakar da su illa wadata, an gane ko, amma fa kasancewar da wadata wadda take mai sanya ketare iyaka gara talauci, gara talauci da wadata wadda za ta sanya ka ketare iyaka, domin wannan wadata za ta sanya ka tabi a rayuwarka ta duniya da makoma lahira. Shine wani malami yake cewa wal faqru khairun min ginan yudigiha, yace talauci shi yafi alkhairi, yace game da wadatar da za ta sanya mutum ya ketare iyaka. Shine yace wan nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khairun min ginan yudigiha, yace ita rai a kullun yace tana kashin hakuri, tana kyamar wato ta zamanto talaka, amma yace talauci shine yafi alkhairi game da wadata wadda za ta sanya mutum ya ketare iyaka. To dan haka anan in mutum bai zamanto ba talaka wanda talauci ko zai mantar da kai game da ambaton Ubangiji subhanahu wataala, to mutum zai zama mawadaci, wannan wadata kuma takan iya yuwa ta kasance wadata ce wadda za ta sanya mutum ya ketare iyaka, wal iyazu billah. na uku sai yace aubar da mufsida, manzon Allah yace ko kuma rashin lafiya wato mai bata gangan jiki. An gane ko rashin lafiya wadda za ta bata gangan jiki, ma'ana ta sha makance tsakaninka da ayyuka na ibada, wanda idan mutum yana cikin koshin lafiya duk wasu ayyuka na ibada da kuzari da nishadi zai ringa aikata wannan ayyuka. Amma duk lokacin da ya kwanta rashin lafiya, zaka ga wasu ayyuka na ibada sun gagare shi. Da ka saba azumi wanda yake na Litinin da Alhamis da sauran azumi wanda yake na nafila irin na 13 14 15, to amma idan rashin lafiya ta gitta sai kaga wannan aiki ya gagara. Ka saba tashi a cikin dare kai kiyamul lail, idan rashin lafiya ta gitta sai ya zamanto mutum ya kasa. Idan haka anan shine manzon Allah yace au maradan mufsila, ko kuma rashin lafiya wadda take wato mai bata gangan jiki. Sai yace au haraman mufannida, ko kuma tsuha wanda yake mai karar da karfin jiki. Saboda kasancewar kuzarin da matashi yake da shi, dattijo ba shi da shi. Yanda matashi yake da kuzari da nishadi akan ayyuka na ibada, ba za ka samu dattijo akan haka ba. To dan haka kasancewar in kana ganin yanzu kana cikin halin kuruciya, to karka sake wannan dama ta kuce maka abinda ake bukata kai kokari ka ribanci wannan kuruciya akan ayyuka na ibada, domin tsuha na nan tafe. Idan yazo duk ayyukan da kake yi a zamanin kana matashi, to ba za ka iya gabatar da su. Dan haka shine manzo Allah yace au haraman mufannida, ko kuma tsuha wanda yake mai karar da karfin jiki. Sai yake cewa au mautan mushihiza, ko kuma mutuwa wadda take mai gaggawa, mutuwa ta kai tsaye ba tare da shiri ba. Mutun nawa an zuba masa abinci a kwano kafin ya kai hannu Ubangiji subhanahu wataala ya dauki rayuwa, ka fita daga gida ka je ka dawo amma sai dai a kawo ka a gadan gawa. To dan haka kasancewar ita mutuwa, kar mu manta bayani ya gabata, abu ce wanda Allah ya riga ya buye ma bayi wato lokacinta, abu ce kuma wadda take mai gaggawa. In ta riga ta zo, to babu maganar sai na shirya. Awi dajjal, manzo Allah sai yake cewa ko kuma dajjal, wanda shi lafazin dajjal sai ga tul mubalaga ne, an ciro shi ne daga addajil. Addajil bi ma'ana al-kadhib. Idan aka ce dajjal, wato wanda ya kai matuka da gaya a wajen ƙarya, ko kuma ka ce tacaccen makaryaci, wanda bayani ya gabata dajjal babbar fitina ce wadda Allah bai taba halittar wata fitina tun daga annabi Adam har izuwa kiyama sama da dajjal, wanda kuma jinsi ne wanda yake na bil adama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ingantacciyar sunna ya nuna mana sifofinsa, kuma da inda zai kulla da kuma karshensa. Wanda dajjal kasancewar idan ya bayyana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zai zo tare da ƴan rakiya, sune yahudawan asbahan, wato 70,000 yahudawan asbahan za su biyo bayan dajjal. A kansu manzo Allah yace akwai ɗaya lasan shine wani dan mayafi da suke yafawa. To haka zai zo, anan zaka iya ganewa dama yahuda ba mutanen kirki bane ba. An gane ku? Amma kar ka fahimci waɗanda suka zauna da annabi Musa sunansu yahudu, domin yahudanci ba a kirkira shi ba sai bayan wucewar annabi Musa alaihi salam. Daga cikin banu Isra'ila ne suka keɓance kansu suka ce su sune yahudawa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. An ce asalin kalima ta al-yahud an ciro ta ne daga wannan kalima inna hudna ilaik ay tubna ilaik. Wasu malamai suka ce an ciro, wato sun kaga ma kansu wannan suna daga kakansu shine Yahuza, wanda suna cewa Yahuda. To dan haka kasancewar Yahudawan Asbahan sune ɗan rakiyar Dajjal, wanda Asbahan tana cikin Iran a yau, birni ne a cikin Iran Asbahan. To wannan Dajjal in ya bayyana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai zagaye duniya gaba daya a cikin kwana 40. Duk wata ƙasa da ka sani babu garin da Dajjal ba zai saka kafarsa ba. Manzon Allah yace sai dai Makka da Madina. Domin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna gadin su, don haka ba zai samu damar shiga Makka ko Madina. a cikin waɗannan kwanuka nashi 40 manzon Allah yace wani yinin kamar shekara yake. Manzon Allah yace tsakanin idanunsa wato an rubuta kafun fa'un ra'un. A wata riwaya manzon Allah yace an rubuta kafir. Manzon Allah yace mumini da wanda ya iya karatu da rubutu da wanda bai iya ba zai karanta. Amma kafiri da munafiki koda ya iya karatu da rubutu ba zai iya karantawa ba. Manzo Allah ya ce a damar shi akwai wuta, a hagunkin shi akwai aljanna, kuma zai yi kira zuwa bauta masa. Idan ka yi bauta masa sai ya jefa ka cikin wutar shi. Manzo Allah ya ce wutar shi ko aljanna ce? Aljannar shi manzo Allah ya ce wuta ce. Saboda tsabar fitina manzo Allah ya ce zai sanya darto zarto ya raba mutum biyu, sannan kuma ya rayar da shi. Ya ce ƙasa ta watso duk abin da yake cikinta na albarkatu, zinare da azurfa da gwalagwalai take yanke ta watso. Ya tarar da jama'a fari ya same su take yanke, ya ce sama ta yi ruwa ta yi. Ya ce ƙasa ta fito da tsirrai take yanke ta fito. To dan haka babbar fitina ce. Manzon Allah ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya turo face sai ya tsoratar da jama'arsa game da fitina ta Dajjal. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana a duk sallah ta farilla a zama wanda yake na ƙarshe bayan tahiya, bayan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ne mun nemi tsari da fitina ta Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. To shine yace awi dajjal, yace ko kuma bullar dajjal kenan, ba komai ba kuke jira ko dajjal ya bayyana. Sai yace fa sharru ghaibin yuntazar. Dajjal manzo Allah yace shine mafi sharri, mafi muguntar duk wani abin da ake jiran zawo shi nan gaba. Duk wani mugun abu da ake jiran cewa zai zo nan gaba, to dajjal shi yafi shi sharri. Wanda alama ce babba daga cikin alamomi tara na tashin alkiyama, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jimulce mana su a cikin hadisi guda. Sai ya ce awi sa'a, ya ce ko kuma alkiyama. Sai ya ce wa sa'atu adha wa amar. Kiyama manzo Allah ya ce ita ce mafi tsananin musiba, kuma ita ce mafi tsananin daci. Don duk wani abin da ka sani mai tsananin musiba, to kiyama ta fi shi. Saboda kiyama abu ce wanda za ta zo kai tsaye ba tare da shiri ba. Wani ya dauki abinci kafin ya kai bakin shi, Ubangiji ta'ala mala'ikan da ya san ya hori cewa ya busa kahu take yanke zai busa abincin da ba za ka kai ba sai dai wani. Shine manzo Allah sallallahu Ubangiji ta'ala yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الشاهد لا تأتيكم إلا بغتة وبنجي تعالى يجي القيامة بذات زومك با سي أغمسكي معنا كيس إيبا تارد شريبا كما رأينا تنشكي سورة الأنبياء Ubangiji ta'ala ke cewa bal ta'atihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzaru. Idan kiyama ta riga ta zo, to jama'a sun yi kadan su maida ta su ce ba yanzu ba. Ubangiji ta'ala yace kuma ba za a saurara musu ba. Kai tsaye mala'ikan da Allah ya wakilta kawai lokaci yake jira. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaifa an'am wa sahibu al-qarni kad iltaqama al-qarna yantaziru al-izna. Manzo Allah yake cewa kaifa an'am, yaya zan ji dadi da rayuwar duniya. Wa sahibu al-qarni kad iltaqama al-qarn, alhali mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da busa kahu ya kafa bakin kahon a bakin sa. Yantaziru al-izna min Allah azza wa jalla, iya abin da yake jira kawai izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka anan shine yace awi sa'a ko kuma alkiyama. Sai yace wasa'atu ita kiyama, adha ita ce mafi tsananin musiba. Lafazin adha wato ismu tafdhil ne min ad-dahiya, ad-dahiya bi ma'ana al-musiba. wa amar kuma ita ce mafi tsananin daci kun gane ku minal murni kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar a takeice wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata sanadin sa dai hadisi ne da'ifi domin a cikin sanadin akwai wani marwayici shine maharaz ibn harun wanda martabar da malaman hadisi suka ajje shi matruk ne sun watsar da lamarin sa duk marwayicin da malaman hadisi suka watsar da lamarin sa matsayin riwayar shi hadisi ne wanda yake da'ifun jidda illa kasancewar kowace gaba akwai ingantaccen hadisi ko aya ta alqur'ani wadda ta kunshi ma'anarta an gane ko abubuwa ne waɗanda suke tabbas in ma talauci mai mantar da mutum ko wadata mai sanya shishigi da ketare iyaka ko rashin lafiya mai bata gangan jiki ko kuma tsuha wanda yake mai karar da karfin jiki ko kuma mutuwa wadda take mai gaggawa ko kuma bullar da jal ko kuma alkiyama waɗannan abubuwa bakwai ban makawa don haka mu yi kokari mu rigaye su da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاضم اللذات يعني الموت رواه الترمذي وقال حديث حسن Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aksiru zikra hazimil ladzat ku yawaita tunanin me yake jin dadi an gane ku ku yawaita tunanin me yake dukkan wani jin dadi sai ya ce ya anil maut abinda manzon Allah yake nihi da hazimil ladzat wato ita ce mutuwa saboda duk wani jin dadi da bawa yake ciki to da zaran an ce mutuwa ta gitta to shikenan wal iyazu billahi wannan jin dadi na rayuwar duniya ya katse sai dai jin dadi wanda yake na dindindin shi kuma sai in ka tanade shi a rayuwarka ta duniya saboda jin dadi na gobe kiyama a nan duniya mutun yake tanadar shi ba wani abu bane ba wanda yake guri fatan cewa ai Allah mai gafara ne mai rahama ne kai ta aikin asha kai dogara akan cewa Allah yana da gafara yana da rahama to dole sai ka tanadi sababin abinda Allah zai gafarta maka ya ji kanka a gobe kiyama in lalle haka ne ubangiji ta'ala mai gafara ne mai rahama ne to amma kar ka manta ubangiji subhanahu wata'ala kuma mai tsananin ukuba ne inna rabbaka la zu magfiratin wa inna rabbaka la zu magfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab kamar kuma yanda a can cikin suratul fusilat inna rabbaka la zu magfiratin wa zu iqabin alim kamar yanda yake cewa inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim to dan haka kasancewar ita mutuwa ita ce mai yanke jin dadi duk wani jin dadi da bawa yake cikin sa to mutuwa idan ta riga ta gitta gaba sai za ta katse shi wal iyazu billahi dan haka manzon Allah yace ku yawaita tunanin abinda ke yanki ku yawaita tunanin me yanki jin dadi Abu Huraira sai yace ya anil maut abinda manzon Allah yake nihi da me yanki jin dadi wato ita ce mutuwa saboda shi tunanin mutuwa duk lokacin da mutun yake cikin wani kunci idan ya kawo tunanin mutuwa ya tsaida tsakanin idanunsa to wannan kunci zai ga ya zamanto abu ne wanda yake mai yalwa idan kana cikin hali wanda yake na kunci na rayuwa na talauci da wasu abubuwa idan ka tuna mutuwa to gaba dai wannan tunanin talauci ma sai ya kauce wannan tunanin mutuwa zai nuna maka cewa talaucin nan yana da ƙarshe kuma rayuwa ta dindindin ita ce rayuwa ta alkiyama kenan wannan talauci sai ka manta da shi sai ka yi kokarin kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai kenan wannan kunci ya gushe ya zamanto abu ne wanda yake mai fadi wanda kuma duk mutumin da yake cikin wata yalwa idan ya kawo tunanin mutuwa ya saka a zuciyarsa wannan yalwa sai ta zamanto abu ce mai kunci duk arzikin da mutum yake da shi da duk wadatar da mutum yake da ita idan zai kawo tunanin mutuwa ya saka a cikin zuciyarsa to sai ya ga cewa wannan fa ni'ima da yake cikinta da duk wannan arziki da yake cikin shi abu ne mai kunci domin jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala me zai kenan sai yayi kokarin tana dama kansa guzurin da zai amfane shi a gobe kiyama. To dan haka kuma shi tunanin mutuwa abu ne wanda yake ya zama wajibi akan dukkan mumini, saboda tunanin mutuwa yana da fa'ida. Fa'idar shi, babbar fa'idar shi shine zai sanya ka takaita guri. Ba abinda ke sanya bawa ya takaita guri illa tunanin mutuwa, wanda tsawon guri ba dabi'a bace ba ta mumini, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nuna mana tsawon guri dabi'a ce ta kafirai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu ya'lamu law wala rubbama ya waddu allazina kafaru. Ubangiji Ta'ala yake cewa alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلموا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. وبنجي تعالى يتي ربودس يأكلوا سجي إرنين دبا تكيتي ويتمتعوا سجدادي دراي وردونيا ويلهيهم الأمل سوان قوري يشغل تدسو غمدا أبندزي أمفانيسو أمكو مرسو لاهرا. وبنجي تعالى يتي فسوف يعلمون a sannu, wato za su sani karshen menene tsawon guri. Don haka kasancewar duk wanda yake da tsawon guri, to idan ya kawo tunanin mutuwa wannan guri nashi zai takaita. Wanda karmu manta nan kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa dan adam dabi'ar shi yana da tsawon guri, har ya mutu ba zai cimma gurinsa ba. To amma wannan guri ba a buƙatar mu biya masa mu tsawaita shi, iya abinda ake buƙata mu takaita guri, saboda wannan takaita guri shine zai sanya mu zage akan ayyuka na ibada waɗanda za su kusantar da mu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka kenan tunanin mutuwa an sunnanta shi ga dukkan musulmi, sawa'an kana cikin koshin lafiya ko kana cikin rashin lafiya. Tunanin mutuwa ko yana kasancewa ta hanyoyi guda uku. Farko ne ka kawo shi ka saka a cikin zuciyarka, ka saka tunanin mutuwa a cikin zuciyarka. Abu na biyu, sannan kuma ya zamanto yana gudana akan harshenka. Abu na uku, sannan kuma ya zamanto wato a duk iya abinda zaka suranta shi ka kamanta shi, to ya zamanto mutuwa ita ce kake kamantawa, ka kawo ta ka tsaida ta tsakanin idanunka. Wanda saboda haka aka shar'anta mana ziyara ta makabarta kamar yadda zamu iske babi nan gaba, ba dan komai ba saboda tunanin mutuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da na hane ku game da ziyarar makabarta, manzon Allah sai yake cewa a yanzu ku je ku ziyarci makabarta, domin ziyarar makabarta manzon Allah yace za ta tunatar da ku makoman ku lahira. To shine anan manzon Allah yake cewa aksiru zikra hazimil ladzat, wato ku yawaita tunanin wato me yanke jin dadi ita ce mutuwa. Saboda su da yawa zaka ga dan adam ya shirya rayuwa, komai ya shirya, amma kasancewar wannan abin da ya shirya mutuwa sai ta zo ta gitta. Mutum nawa ya kankare gida yana shirin ya tare, bai tare ba sai dai ya tare a gida wanda yake na gabani, wal iyazu billahi. Wanda inda a ce mutum ya san ranar mutuwar shi, ba yanda za a yi ya bata lokaci akan wannan aiki wanda ba zai amfane shi a gobe kiyama. Don haka dai tunanin mutuwa zai sanya kenan mutum ya zamanto a shirye, domin shine zai sanya ka shirya kayanka, kai kokarin kusantar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da abin da yake so yake kauna, kuma zaka yi kokarin nisantar duk abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yayi hani ya tsawatar. Wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu an annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت fa in zidta fa huwa khairul lak qultu aj'alu laka salati kullaha qal idhan tukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wato ubayyu dan ka Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dhahaba thulusul layl idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare wato ya juya baya idan aka ce thulusul layl shine zaka lissafa awoyi daga fadawar rana zuwa huduwa al-fajr saboda shi dare yana farawa wato da zaran wato rana ta fada kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama ila al-layl Ubangiji ta'ala yace sannan ku cika azumi wato har zuwa dare me Allah yake nihi da dare ila anan tufidul gaya kenan farkon dare shine fadawar rana in rana ta riga ta fada to dare yayi to daga fadawar rana zuwa ketowa al-fajr sai ka lissafa wato awa nawa ke akwai yanzu dai a takaice rana tana fadawa karfe 6 wato da rabi an gane ko 6 da rabi nawa al-fajr yake ketowa 5:13 idan ka dauka awa nawa zaka samu anan ka dauki kenan mu hudda wannan minti 30 na farko sai mu dauki kenan daga karfe 8 karfe 9 karfe 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 kenan mun samu kusan awa 10 da minti 45 to wannan awa 10 da minti 45 sai ka kasa ta kashi 3 sai ka hudda kashi na farko kenan kashi na farko wannan shine kenan sulusul laylil awwal an gane ko shine yace idza zahaba sulusul layli idan sulusun dare wato ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi fa qala sai yace ya ayyuhan nasu uzkurullah ya ku jama'a ku ambaci ubangijinku subhanahu wa ta'ala wannan kira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tashi yayi a cikin dare fadakarwa ne ga bayi cewa su tashi daga barci wanda yake na raukana domin su yi kokari su kusanci ubangijin su subhanahu wa ta'ala su gana da shi a wannan lokaci wanda yake fiyayye sai yake cewa ja'atir rajifa wato mai raurauta jama'a ta zo ita ce alkiyama kenan busar kahu wadda take ta farko ubangiji ta'ala ya ambaci alkiyama da wannan suna ar-rajifa kamar yadda yake faɗa a cikin suratul nazi'at yawma tarjufu ar-rajifa tatba'u ar-radifa ko kuma kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul muzammil yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila ar-rajifa kenan alkiyama domin kiyama in ta riga ta tabbata wannan busa idan aka yi gabaɗayan ƙasa za ta yi girgiza sannan dukkan wasu duwalwatsai za ka ga sun yi girgiza sun faɗo sun rugaje za ka ga dutse ya zama kamar kura wadda take abin shekarwa yana tashi yana sama kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kamar yadda ya faɗa a cikin suratu baha wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadhruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta to shine yake cewa ja'atir rajifa mai raurautawa ta zo ita ce kenan gusar kahu ta farko ita ce ta alkiyama wanda in an yi ta duk halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su za su firgita za su razana wanda wannan firgici kuma zai kai su zuwa ga mutuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma yunfaqu fis suri ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين سيجي تتبع اوهر رادفا منزل الله يجي كما ميبير بايا نابيرتا اتجي بوسر كهو ودى تكي تبيو ان اي بوسا تفركو تموتوا سنن ابن دزي بيو بايا اتجي بوسا تبيو وان دوك حلو تندسكي چكين كسا da wanda suke cikin sa mai gaba ɗayan su zasu tashi wannan busa idan akai duk wani matacci zai tashi sai manzon Allah yake cewa ja'al mautu bima fihi mutuwa ta zo da abinda take tattare da shi wato na firgici da dukkan wasu tsananci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa mutuwa abu ce wanda take da tsanani Aisha take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin fitar rai ya sanya aka kawo masa ruwa a cikin wani koko aka ajiye masa manzon Allah sai ya tsoma hannun shi sai ya shafa a goshin sa sai yake cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat manzon Allah yake cewa lalle mutuwa tana da tsanani lalle mutuwa tana da magagi wannan hoga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha tace inda wani zai kubuta game da magagin mutuwa da tsananinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubuta shi da kanshi ran shi yana fita yana tsoma hannun shi a cikin ruwa yana shafawa a goshin sa cewa yake lalle mutuwa tana da tsanani lalle mutuwa akwai wahala to shine anan yake cewa ja'al mautu bima fihi bayan wannan wahala ta fitar rai sannan abinda zai biyo baya akwai tambaya a cikin kabari wal iyazu billahi wanda ita ma babbar fitina ce bayan wannan fitina ta tambaya sannan kuma akwai matsiwa ta kabari wal iyazu billahi da sauran abubuwa ga wanda bai yi dace ba don haka fatan mu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya karshen mu ya zaman to karshe wanda yake kyaukyawa shine yace ja'al mautu bima fihi mutuwa ta zo da abinda take tattare da shi ja'al mautu bima fihi mutuwa ta zo da abinda take tattare da shi wannan ƙara razanarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'minai domin kowa ya shiga cikin hayyacin sa illa kasancewar wannan gaba ta farko wannan gaba bata inganta ba an gane ku domin a cikin sanadin akwai marwayci shine Abdullahi ibnu Muhammad ibnu Aqil al-Talibi wanda yana da mummuna harda duk lokacin da aka samu marwayci yana da hadda wadda take mummuna to matsayin hadisin hadisi ne da'ifi amma wannan gaba ta biyu ita kuma wannan gaba ce wadda take ingantacciya shine sai yace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah inni uksiru salata alayka yace ya manzon Allah ni fa ina yawaita maka salati haka Ubay ibn Ka'ab ya fada ni zamu iya dauka na darasi akan wannan gaba inni uksiru alayka salata uksiru salata alayk ya rasulullah ni ina yawaita maka salati anan zamu iya daukan darasi aiki na ƙwarai tsakaninka da Allah ba laifi wani lokaci kakan iya ambatawa ga wani in har an buƙatu zuwa ga haka lokacin da kake neman ƙarin fatawa akan haka kamar ka ce algata mallam ina tashi a cikin dare daga ƙarfe 2 zuwa ketowa alfujir ko kuma daga ƙarfe 3 zuwa ketowa alfujir ina wasu nafilfili yaya ya kamata kaji kaza da kaza da kaza nake yi yaya ya dace haka ko bai dace ba inda gyara kenan sai ya gyara maka amma fa ga mutumin da ya amuntu game da ji da kai da riya ba laifi yakan iya ambata aikin shi wanda yake na ƙwarai ga malami idan yana neman fatawa kamar yadda shi anan Ubay ibn Ka'ab yace inni uksiru salata alai yace ya rasulullahi ina yawaita maka salati sai yace fa kam aj'alu laka min salati gwalgwadan nawa zan kebance maka wato daga cikin addu'ata anan karka fahimci salati wato ana nihin salati a hakikarsa abinda ake nihin salati anan du'a'i domin kasancewar yana kwashe lokaci a tsawon rayuwarsa yana addu'a yana roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala yana ma manzansa salati to shine sai yake tambayar manzon Allah gwalgwadan lokaci nawa ya kamata in kebance maka domin yin salati gare ka domin akwai wata riwaya shi sahabin yake cewa ya rasulullah inni uridu an aj'ala shatra du'a'i laka yace ina nihin in sa maka wato rabin addu'a ta in kebance gare ka to shine anan yace inni uksiru salata alayka ni ina yawaita maka salati sai yace fa kam aj'alu laka min salati nawa zan sa maka ma'ana zan kebance maka daga cikin addu'a ta ma'ana nawa zan kasa lokaci na in kebance wani kaso daga ciki domin yin salati gare ka an gane ko dan karka kafa hujja da wannan gaba ka ce ai ya halatta ka bada hadayar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ake cewa ai salati goma hadaya ga manzo Allah wannan mas'ala ka koma malamai sun yi bayani a kanta, ba karantarwar magabatan kwarai ba ce, ko manzon Allah ya wadatu game da kyautarka. An gane ku? Manzon Allah tuntuni an san ina yake. In ma kai shakkar makomar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za mu iya dora maka babban kablasar. Manzon Allah yana nan cikin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Kai kuma baka san ba menene makomarka. I kokari ka tana dama kanka. Salatin da zaka masa Allah yayi alƙawarin ga sakamakon da zai maka, ba sai ka ce ka bashi kyauta ba. Salatin ake bukata kai masa, amma maganar ayi salati goma hadaya ga manzon Allah ba karantarwar magabatan kurai bace ba, don haka bai dace ba. Shine yace fa kam aj'alu laka min salati, wato nawa zan sa maka daga cikin lokaci na, ma'ana na addu'a, nawa zan kebance maka. Qala ma shi ta manzon Allah sai yace abinda ka so. Anan hikima da manzon Allah yace abinda ka ga dama, dan kar manzon Allah ya kayyade mishi, sannan kuma kenan an like kofa ta karawa. Sai yace masa ma shi ita iyayen da ka so. Qultu ar-rubu'a, yace ya rasulullahi tu zan sanya maka kashi 1 daga cikin hudun lokaci na na addu'a. Kamar misali, in ina awa 4 ina addu'a kenan, zan dau awa 1 wannan kawai zan yi tsantsar salati gare ka ya rasulullah. Manzon Allah sai yace masa mashi ita abinda ka so. Sai yace fa in zidita fa huwa khairul laka, in ka kara akan kashi 1 daga cikin hudun lokacin ka, to wannan karin shine yafi alkhairi gare ka. Qultu fa nisfa, sai yace ya rasulullahi to zan kasa lokaci na na addu'a tsakiya, rabin in sanya domin yin salati gare ka, rabi kuma ruzu ubangiji subhanahu wataala ga bukatun kaina. Qala ma shi ta manzo Allah yace iyayen da ka so. Fa in zidita fa huwa khairul lak, in ka kara akan rabi, manzo Allah yace wannan kari shi yafi alkhairi gare ka. Qultu fa thulusai, sai nace ya rasulullahi zan kasa lokaci na kashi 3, na ware kashi 2 domin yi maka salati, kashi 2 kuma na ma kaina addu'a. Qala sai yace ma shi ita manzo Allah yace iyayen da ka so. Fa in zidita fa huwa khairul lak, in ka kara, manzo Allah yace wannan karin shi yafi maka alkhairi. Qultu aj'alu laka salati kullaha, yace ya rasulullahi gaba daya wato addu'a ta zan kebance ta kawai domin yi maka salati. Aj'alu laka salati ma'ana du'a'i kullaha, kenan addu'a ta gaba daya kawai zan maida ta salati ne gare ka. Qala sai manzo Allah yace idan in ku haka ne, gaba ɗayan lokacin ka ka sarrafa shi domin yi min salati, tukufa hammuk, manzon Allah ya ce duk wani abin da ya tsire maka gaba a rayuwarka ta duniya da makoma lahira za a isan maka. Idan aka ce alham, abin da yake zawwa ya tsire ma mutum gaba, in ma kana nihin neman wani abu, ko kuma kana nihin neman samun kariya game da wani abu da kake jin tsoro, shine ake kira da alham. An gane ku? Ma'ana abu ya zo ya tsire maka gaba a iya tunaninka kawai so kake kaga ka samu kaza, ko kuma abu kaza kar ya same ka. To duk abin da kake da bukatu a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, manzon Allah ya ce za a isan maka da shi. Wayu gufaru laka zambuk, kuma ga za a gafarta maka zunubanka. Illa kasancewar wannan kenan a takaice, wannan yana nuna mana fadla ta yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa, wanda matsayin Ibn al-Qayyim a wajen malaman bid'a, in ba su sanya shi ba a layi na biyu, to za su sanya shi a layi na uku a matsayin waɗanda suke wai makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin duk wanda duk dan bid'a shi babu makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen shi sama da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim, sannan da almajirin ko da yake shi ba a makirga shi a cikin almajiransa, illa kasancewar ya karanta littattafansu, Muhammad Ibn Abdul Wahhab. To Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shi yayi wannan littafi wanda ake kiran shi Jilaul Afham fi fadli salati wassalam ala Muhammadin khairul anam. Jilaul Afham fi fadli salati wassalam ala Muhammadin khairul anam, wanda littafin iya abin da ya kunsa kawai tsantsa menene fadla ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wanda a cikin littafin sai da ya kawo wuri sama da 40 inda ake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma fa'ida ɗaya na bin ɗaya daga cikin fadlar da ake samu game da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati sai da ya kawo fa'ida 33. Fa'ida 33 wanda mai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati zai dace da irin waɗannan, wanda daga cikin su ne a wannan hadisi muka samu biyu, duk mutumin da yake yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a rayuwarsa, to abu na farko duk abin da yake da bukata a rayuwarsa ta duniya da makomashi lahira, Ubangiji subhanahu wataala zai cin masa burinsa. Sannan kuma zunubansa za a gafarta masa, duk wanda aka gafarta masa zunubansa to kakar shi ta yanke saka, makomar shi ita ce aljanna. To dan haka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ambaton Allah subhanahu wataala yana cikin zikiri wanda yake shagaba bayan kalima ta la ilaha illallah, babu wani zikiri wanda yake mafi girma sama da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin su istighfari, irin su tasbihi da sauransu. An gane ko? Shi karatun alqur'ani wannan mai dashi gefe, wannan shine fiyayye, shine lambawan wanda ya tattare da dukkan waɗannan abubuwa gaba daya, saboda zancen Ubangiji subhanahu wataala ne. Iya abinda ake bukata mumini ya nace akan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa, akan duk abin da yake da bukata a wajen Allah subhanahu wataala, in ma a nan duniya ko kuma a makomarsa lahira. Illa kasancewar shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu bane ba wanda mutum zai kirkiri iya abin da ya ga dama, ko kuma abin da aka kirkira kai ka zo ka ce a ai ga wani salati an ce yahi fadala shi ya kamata mu yi. Abinda nake tambayar ku a nan, shin menene matsayin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ibada ne ko ba ibada bane? Ibada ne. Ta wace hanya ake koyon ibada? Ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda ya zo mana da shi na alqur'ani da sunna. Shin ta ina muka koyi sallah? Ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya nuna mana ga farkonta ga karshenta kuma ga yanda take da sauran ayyuka na ibada. Salatin nan ibada ce ta musamman wadda Allah ya umarce mu da nassi na alqur'ani, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ubangiji ta'ala ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa na salati ga annabinsa. Sai ya ce ya ku jama'a ta muminai, sallu alaihi wa sallimu taslima, ku yi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana cewa mu yi salati da sallama ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenan ta ina za mu je mu koyi wannan salati? Ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da Allah ya ce wa aqimu ssalata wa atu zakata, ku tsaye da sallah ku ba da zakka. Waye koya mana yanda ake sallah? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To haka za mu gane tsantsar biyayya ta manzon jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda sun fi mu fahimta alqur'ani, sun yi mu fahimtar sunna. Wannan aya da Allah ya yi umarnin cewa mu'minai ku yi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a majalisin wani sahabi daga cikin mutanen Madina, shine Bashir, Allah ya kara masa yadda. Wani sahabi sai ya tashi sai ya ce ya Rasulullahi, Ubangiji ta'ala ya umarce mu a cikin alqur'ani mu yi maka salati da sallama, sallama dai mun san yanda take, assalamu alayka ya Rasulullah, ko kuma assalamu alaykum wa rahmatullah, yaya zamu maka salati? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunkuya kansa zuwa jimawa, can manzon Allah sai ya dago kansa sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Manzon Allah ya ce haka za ku mun salati. Wannan ɗaya daga cikin sigogin da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda in takamar ka iya larauci, kafi Abubakar iya larauci, ba Quraishi ne, kafi Usman, kafi Umar, da sauran sahabbai shin ba su da larabcin ne a bakin su balantana su kirkira masa ko kuma menene kasawa suka yi menene yasa he da suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci ba ma'anar sallu alaihi wasallimu taslima sun fahimta amma sun san salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amrun tawqifiyun ibada ce wanda mutum bai ya kadan gaban shi yace kaza za a yi dole sai ga yanda Allah ya yace ayi ko manzon shi dan haka suka zo suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi Allah ya umarce mu da yi maka salati da sallama sallama ka karantar da mu mun san yanda za a yi to yaya za mu maka salati ya sunku ya kanshi wanda daman alama ce ta ana masa wahayi manzon Allah zuwa jimawa ya dagu sahabin yace wallahi har sai da muka yi gurin ina ma bai tambaye shi ba abin ya girmama zuwa jimawa sannan manzon Allah ya dagu kanshi yace ga yanda za ku kuma Hausawa muke cewa sanin hanya ya fi sauko in har kana takamar cewa kai kwararre ne a larabci ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya larabci kuma shin salatin da ya karantar da mu bai wadace mu ba sai mun kirkiri namu in muna ganin cewa sai mun kirkiri namu kenan mun fi mazanciya gaya mun ga salatin da Abubakar ya kirkira nashi ko wanda Abu Umar ya kirkira ko wanda Usman ya kirkira yace ga shi ga salatin da ya ga cewa zai gaba ɗayan su sun wadatu da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su saboda sun san ibada ce ibada ko biyayya ce abinda aka ce kai shine zaka yi duk wani ra'ayinka da son zuciyarka ajiye shi gefe kuma shi wanda yake da awar ana iya kirkira salati ko yau ma kana iya kirkira naka wai ya ce wai sallu alayya bi kulli salati kirkira magana ce akai wai aka ce hadisi ne kirkirawa ne akai aka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan kuma littattafan hadisi ma ba za ka samu wannan hadisi wai manzo Allah ya ce wai sallu alayya bi kulli salati wai dan haka a yanzu ma in ka iya larabci kana iya tsara salati kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kana iya tsara naka to sai mu tambaye ka da naka da na manzon Allah wanne yafi wanda in kasuwa kaje in aka nuna maka in takalmi kaje aka nuna maka kalabi sai ka tambaya wanne ne yafi anan wanne yafi aminci in aka nuna maka wanda yafi aminci indai kana da hankali da tunani kana da halin siya shi zaka saya to ga naka ga na manzon Allah sai ka gaya mana wanne yafi in ka ce na manzon Allah ya fito mun wadatu da nashi kenan kai rike naka an gane ku to in kana ganin cewa ana iya kirkira salati me yasa har yau tahiyya ba ku kirkira ta ko bata daban tahiyya dai ta sallah dai gata ka wadatu da wanda ta zo kin kuma nan wani lakani wani tsumbu malami zai baka sai a ce a lakani ne ba a san a kara ko a rage yanda aka baka haka ake son ka yi adadi kaza in ya baka yace kafa bakwai za a rubuta in ka ce a takwas zan yi sai ya ce a lakani ne ba a karawa to ita ibada kenan ita ana iya canzawa sai a ce lakani ne to dan haka in dai kana so ka samu fadalar da ake samu game da yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati to ka wadatu da salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma sanin hanya ya fi sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba duk abin da zai kusantar da mu da ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sai da ya nuna mana yanda zaka yi tsugunni ka biya bukatunka kai ba wani ko kai bayan gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya karantar da mu balantana salati Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wannan salati ta kanas alqur'anin nan Allah ya dora masa nauyin yama al'umma bayani ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaru wa anzalna ilayka dhikra ubangiji ta'ala yace mu muka saukar maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abin da aka saukar musu a aikace wa la'allahum yatafakkarun kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijin su a cikin ibada yanda sallah da Allah yace ku tsaye da sallah Allah bai nuna mana ba kaifiyar yanda ake yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana ubangiji ta'ala yace ku bada zakka ubangiji ta'ala bai nuna mana ba dukiyar da ake fidda mata zakka da wanda ba a fidda mata da gwalgwadan abin da ake fiddawa illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna aikin haji Allah ya umarce mu walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana haji haka salatin da Allah ya ce mu ma manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ga yanda za ku mun salati dan haka sigogi da yawa anan malan ya kawo su illa kasancewar mafi yawan su basu inganta ba sigogi waɗanda suka inganta wanda dan bambancin duka kadan ne kana iya komawa karshen sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kawo siga ta kai kusan bakwai ko sama da haka daga cikin sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka inganta to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa in har yace ma Ubay ibn Ka'ab laki yake cewa lalle in har ka bada lokacin ka gaba daya akan yi mini salati manzon Allah yace tukufa hammuka yace za a wadata za a isar maka da duk abin da kake da bukata a rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma wayughfaru laka dhanbuk sannan kuma za a gafarta maka zunubanka yana daga cikin kuma yinin da ake bukatar a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ita ce ranar Juma'a ranar Juma'a ana bukatar a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk salatin da zamu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala yana bujuro da wannan salati gare shi cewa wani dan wani ya masa salati da sallama dan haka manzon Allah yace ku yawaita mun salati a ranar Juma'a haka ake bukatar a yawaita masa to dan haka kuma game da shi yin wannan salati da sallama a iya abinda malamai suka tabbatar da shi a cikin dukkan kamar misali ibada kamar tahiyya a cikin sallah kamar a cikin kuduba da sauransu to kazo da sigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar in sunan shi aka kama kace sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kai mai salati da sallama to dan haka kasancewar wannan hadisi gabar ta karshe gaba ce wanda take ingantacciya amma gaba ta farko wannan ita bata inganta ba na cewa ya ku jama'a ku ambaci ubangijinku wato busar kaho ta farko ta zo ita ce arrajifa ta tuba uhar radifa ja al-mautu bi ma fi wannan gaba bata inganta ba wannan gaba ta biyu kenan ita ce gaba wanda take ingantacciya don haka wannan yana nuna mana fadala ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.